Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan sabon shirin yau Juma'a 17 ga watan Yuni shekara ta 2022. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya, za mu nufi kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta kulle yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki da kasar Finland. Sai kuma rahoto kan illar shan taba sigari. Muna kuma da rahoto kan yakin neman zaɓe da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP. Rabiu Musa Kwankwaso ya kai Edo Ekiti. Kamar kowace ranar Juma'a, Aisha Mu'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italian Mario Draghi sun ziyarci birnin Kiev jiya Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne sakon haɗin kai ne da muke aikawa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta bada shawarar bawa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a kungiyar tarayyar Turai. Yayin da suke Kiev, Macron, Scholz da Draghi sun gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Amurka za ta aika da ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shi ne tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar da Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka a shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya Alhamis cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi ta matsawa mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Pence ne ya jagoranci majalisar dokokin yayin da 'yan majalisa ke shirin fara kidaya ƙuri'un daga jihohi na Electoral College don tabbatar da nasarar Biden lokacin da magoya bayan Trump kusan 2000 suka kusa a cikin gidan majalisar don tarwatsa zaman. Trump a cikin sirri da kuma bainar jama'a wani gangami kusa da fadar White House gabanin majalisa ta fara zama ya roƙi Pence ya yi watsi da kidaya ƙuri'un da aka kada daga jihohin da Biden ya yi nasara da kyar kana ya mayar da sakamakon zaben zuwa jihohin saboda 'yan majalisar Republican da ke da rinjaye za su iya ba da umarnin wani zaɓe ko kuma mika sunayen masu zaben Trump da mai gurbin waɗanda ke goyon bayan Biden. Lawyer Pence Greg Jacob ya bayyana yadda wani lawyer Trump mai ra'ayin mazanjiya John Eastman ya yi ƙoƙarin gamsar da Pence cewa yana da hurumin da doka ta bashi shi kaɗai da ya ɗage zaben. Sai dai Jacob ya ce Eastman daga ƙarshe ya amince cewa kotun kolin Amurka ta yi baki ɗaya ta yi watsi da abin da ya dogara da shi na shari'a. Jiragen saman Amurka masu saukar ungulu sun kuza cikin yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya kusa da birnin Jarab Blues cikin duhun dare, kuma duk da rahotannin harba-harba da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban ƙungiyar IS da ke tsare a gidan yari, lamarin da ya zama koma baya ga ƙungiyar ta'addancin. Sojojin Amurka da jami'an yaki da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis da ya yi sanadin kame Hani Ahmad Al-Hurdi, wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukanta da ta yi a Siriya a baya-bayan nan. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ƙawancen da Amurka ke jagoranta don fatattakar IS ta ce an shirya tsaf ne don kame Al-Hurdi ne don rage haɗarin cutar da fararen hula ko ɓarna. Sanarwar ta ƙara da cewa aikin ya yi nasarar kaucewa cutar da fararen hula ko kayayyakin more rayuwa kuma bai haifar da wata ɓarna ba ga jirgin sama ko kadarorin na haɗin gwiwar. A gefe guda kuma, wani jami'in Amurka da ya yi magana da BOA bisa sharaɗin sake sunansa domin tattauna kan bayanan sirri ya tabbatar da cewa babu wani sojan Amurka da ke da hannu a harin da ya samu rauni.
To kada a nisa nan gaba kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana, inda gwamnatin ƙasar ta sanar da kulle yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki da ƙasar Finland. Ƙasashen biyu sun kulle yarjejeniyar ne biyo bayan kammala taron shekara-shekara tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe da ke ƙarƙashin Nordic da suka kunshi Finland, Sweden da Norway tare da nahiyar Afirka da aka gudana a birnin Helsinki. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Yarjejeniyar da ministocin harkokin wajen Ghana da Finland, wato Kwaku Amfretum Sapon, tare da takwararsa Pekki Haizu suka kulla zai baiwa ƙasashe biyun damar haɗa kai domin samar da ci gaba mai dorewa da ƙarfafa tattalin arzikinsu da magance matsalan sauyin yanayi da tsaro da bunƙasa harkar noma da dai sauransu. A jawabinsa, mataimakin ministan harkokin wajen Ghana Kwaku Amfretum Sapon, da ya jagoranci tawagar na zuwa taron, ya ce wannan yarjejeniyar ya karfafa halaka tsakanin ƙasashe biyun domin samar da amfanin bai daya. Na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Malam Irbad Ibrahim, bisa wannan yarjejeniyar da Ghana ta kulla da Finland, ga dai bayanin da ya yi mini.
Ta kasan Finland da kanta ƙasa ne da mutan Ghana ke girmamawa, kuma bai buyan mana ba cewa tana daga cikin ƙasashen da ke nan sahun farko kan lamarin tattalin arziki a Europe baki daya. Saboda shi wannan yarjejeniya tsakanin Ghana da Finland za a taimaka domin mutum ne yake bukatan gudunmuwa, kowane jiha ko bangare wannan gudunmuwa ya fito za ka karba ka kuma yi marhabi da shi. Amma cewa an lauye kasan Ghana a bar ta je ta hafka ma wani zance da zai zabe magana maukifinta kan lamarin yakin Russia da Ukraine, abu ne da za mu ce kasan Ghana ta yi la'akari. Domin ita Finland tana da iyakoki da ita Russia, haka kuma ana riyawa cewa idan Russia ta samu saukin lamari a Ukraine, ana ga cikin kasashen da zata so ta kai mahari ita ne Finland. To wannan yarjejeniya lokacin da take aukuwa a wannan yi, ina ga ya kamata kuma a yi lura da shi. In zallan yarjejeniya tsakanin kasashe biyu ne da bai lauye Ghana, kuma bai daure hannayenmu mu yi mu ba da maukifi cewa muna bayan Ukraine ne ko Russia. Domin ita Russia akwai tarihi tsakaninmu da ita. Shugaban ƙasar Ghana na farko da aka samu inci shi ne Dr. Kwame Nkrumah. Irin manya-manyan ayyuka da masana'antar da ya kirkiro za ka yi kamar ƙasar Russia ta ba da tallafi.
Taron Afirka da ƙasashen Nordic da ake gudanarwa kara-shekara na baiwa ɓangarori bin damar tattauna batutuwa masu nasaba da tsaro da zaman lafiya da zuba jari tare da bunƙasa cinikayya domin baiwa matasa damar cimma nasarori a harkokinsu na yau da kullum. Taro na bana dai ya mai da hankali akan matsalan tsaro da ya shafi nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya tare da nahiyar Turai, musamman mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine, abinda ke ci gaba da janyo matsalan karancin abinci da sufuri da ma tashin farashin kayayyaki, inji ministan harkokin wajen Finland.
Particularly discussed about the global situation, unfortunately we are living in a world where there are still a lot of conflicts, some conflicts on the African continent, some in the Middle East, and nowadays also conflict in Europe, the Russian attack against the Ukraine.
Wannan taron shekara-shekara tsakanin Afirka da kasashen Nordic an fara tun shekarar 2021 ne, kuma bana kasashen Afirka su 22 ne suka halarci taron. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Gaida Hamza, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen kuriya arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar ƙasar Somalia, inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummar ta miliyan 16 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Ƙungiyoyin agaji sun ce dubun dubatar mutanen Somalia na cikin haɗarin mutuwa da yunwa, yayin da ɗaruruwan yara ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. A wata cibiyar kula da yara masu fama da cutar yunwa a Mogadishu, Fadumo Maji, mai shekaru 38, tana riƙe da ramamman yaronta mai shekaru 4 da haihuwa. Maji ta tsere wa yunwa ne daga ƙauyen Bulu Gadud da ke yankin kudancin Somalia a ranar 11 ga watan Yuni, bayan da 'ya'yanta uku suka mutu. Yanzu haka tana zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Hidaya tare da 'ya'yanta uku da suka rage. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan 'yan Somalia 800 ne suka rasa mahallansu sakamakon fari da ba taɓa gani ba. Tun a watan Mai ne wasu 'yan gudun hijira a Afirka ta Kudu suka yi sansani a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya suna roƙon da a ɗauke su zuwa wata ƙasa ta uku saboda ƙyamar baƙi. 'Yan gudun hijirar daga ƙasashen Burundi da Congo da Malawi da kuma Rwanda sun ce komawarsu ƙasashensu na haihuwa babu tsaro kuma ba sa jin ana maraba da su a Afirka ta Kudu. Wasu daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira sun kwashe shekaru 20 suna zaune a Afirka ta Kudu, amma yanzu sun ce ba su da kwanciyar hankali. Yawancinsu sun fito ne daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suka tsere daga yaƙi. Amma da yawa sun ce an kwashe musu kayayyakin ƙananan kasuwancinsu, an yi musu fashi a gidajensu, kuma ana kai musu hari yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar ƙyamar baƙi. Mun gudu da ƙasarmu, mun guje wa wahala. Mun zo nan Afirka ta Kudu, mun samu ƙarin wahala da ƙarin tsanani, domin harin ƙyamar baƙi gaskiya ne.
Labaran duniya kenan aka saurara. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, masana kiwon lafiya na ci gaba da jan hankalin jama'a game da hadarin shan taba sigari, wacce hukumar lafiya ta duniya ta ce tana kashe mutane sama da miliyan 8 a duk shekara. Kwararru sun ce masu shan taba sigari suna fuskantar hadarin kamuwa da waɗansu cututtuka kamar ciwon siga da dai sauransu fiye da waɗanda ba sa shan taba. Ga rahoton da Alhassan Bala ya hada mana.
Shan taba sigari dai abu ne da ya zamanto jaraba ga miliyoyin mutane a faɗin duniya. Manya da matasa na sha duk da illolinta ga lafiyarsu. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a shekarar 2020 kashi 22.3 na mutanen duniya na shan taba, wanda kashi 36.7 maza ne. A shekarun baya, Muhammad Zayyanu ya kamu da jarabar shan sigari. To amma kamar yadda ya bayyana mana, ya daina sha saboda matsalar rashin lafiya da shan ya haddasa masa.
Na ɗan samu damuwa ne wani lokaci na yi rashin lafiya, sai nan da na je asibiti sai ake ce min ko sigari tana iya kosin ɗin wannan rashin lafiyan da na yi. To daga wannan lokacin kuma sai da na hannun bayan na ji sauki, ma ko da ina ciwon ban daina shan sigarin ba, sai ma bayan na ji sauki sai ga naga abin nan fani na sa kaina. Tun da ni sa kaina ma ayya ma kamata a ce na bari, sai in saya ma wani lokaci don kada wani ya zo ya ce min mu je a shan sigari, amma in nuna mishi ina ma da ita amma dai ba zan sha ba.
Wannan wuri ne da masu shan sigari ke zama busu hayaki, matasa ne da kuma dattijo daya suna sha suna hira. Sun bayyana dalilan da suka sa suke shan taba duk da illolinta ga lafiyarsu.
Eh, komi da ra'ayi ne, to kawai ni na ra'ayin shan ta ne a lokacin da na ganta tun ina dan karami na haka, ina dan amfani da kare da sauran dan abun nan wanda ake murda, muna yi muna sha tun muna konewa, hatta kai ana aike mu mu ma muna sauwa, hatta kai mu ma mun fara samun kudin mu naira 5-10 muna sauwa, muna dan kaucewa a bakin daji ko gefen gida ko bayan gida ko a toilet, na dan caccakawa saboda temperature na sauka.
Abin na ban tsoron lokaci saboda in kada yi ma akwalin ta in irin gargadin da ake yi, in kada bi lan san mai sha don da bai sha akwalin madaksa ka san abin dubawa ne. So I'm decided to step back from it. Da a rana ina iya yin kaman kwali daya ko more than that, amma yanzu bai yin amfani da kare biyar
a kara ai ba lizari, ina shan ta ne fiye da kwali ma biyu ko uku, amma yanzu na rage na dawo irin da guda biyu guda uku.
Ahmad Sani Bala, ƙwararren likita ne a Abuja, ya ce masu shan taba sigari sun fi haɗarin kamuwa da manyan cututtuka sama da waɗanda ba sa sha.
Mai shan sigari yakan samu cututtuka fiye da wanda baya shan sigari, misali tarin fuka. Ni da bana shan sigari da kuma wanda yake shan sigari, wanda yake shan sigari sai ya fara samun tarin fuka kafin wanda baya shan sigari, saboda illolin da yake ma magudanar iska. Sannan haka har wa yau ciwon siga ma an yi nazarin cewa waɗanda suke shan sigari sun fi saurin samun ciwon siga kafin wanda baya shan sigari. Kuma mata ma masu shan sigari ana samun illoli sosai, sai yana sa musu kansa kamar kansan bakin mahaifa. Sannan kuma idan suka samu ciki aka zo suna iya haifan ɗa lokaci da yi ba, ko kuma su haifi ɗa mai ƙanƙancin nauyi wanda zai sa yaron ya samu matsala, a wasu lokutan ma yaron ba zai iya rayuwa ba.
Baya ga cutarwa ga lafiyar mutum da sigari ke yi, masana sun bayyana cewa tana da illa ga muhalli, musamman yadda samar da ita ke haddasa sarar miliyoyin bishoyi a kowace shekara, wanda hakan ke ta'azzara dumamar yanayi a duniya. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alhassan, bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin siyasa a Najeriya, inda ƴan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyu suka tsayar suke ci gaba da zawarcin magoya baya. Abin da ya kai ɗan takarar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ziyara Edo Ekiti, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana.
Ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ya yi alƙawarin gyara harkar tsaro a Najeriya idan aka zaɓe shi shugaban ƙasar Najeriya. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya yi wannan alƙawarin ne a lokacin da ya je birnin Ado Ekiti a wajen yaƙin neman zaɓe a jiya Alhamis.
In Allah yarda, in mun zo za mu gyara abin da ya shafi harkar tsaro, kuma za mu duba wannan ke shafa tattalin arziki, za mu duba irin abubuwa wanda suke za su kawo zaman lafiya da jin dadin jama'a, musamman yanzu ka duba hanyar nan da ta tashi daga Akure zuwa wannan guri, tafiya ta yan mintuna, amma sai da muka yi awoyi. Saboda haka muna godewa Allah ma da ya bani dama na zo naga irin matsalolin da suke faruwa a wannan sashi na Najeriya.
Rabiu Musa Kwankwaso yace harin da aka kaiwa cocin Katolika a garin Owo ba addini ko kabilanci ne ba.
Jiya naje jihar Ondo, kuma naje garin Owo, naje gurin sarakunan su guda biyu, naje coci inda aka sa bom, mutane da yawa suka rasa rayukansu. Mun yi magana da mutane da yawa waɗanda abubuwan suka shafa, kuma mun yi kokari, mun yi magana da sauran shugabanni da gwamnatin jihar Ondo da lallai su san wannan abin da ya faru ba shi da wata alaka da addini ko alaka da kabilanci ko kudu ko arewa. Abin da ya faru waɗansu mutane ne wanda suke neman tada hankali a Najeriya suka, kuma na yi murna da na ji cewar gwamnatin tarayya ta dau mataki a kai har ma ana maganar an kama wasu. Saboda haka mun gode Allah da ya kasance wannan abu da ya dauki wani salo na kawo fitintunu a wannan jiha ta Ondaba. Kuma muna gode wa dukkanin wanda ya sa hannu da sarakuna da manyan mutane da musamman yan arewa da suke a wannan bangare na Najeriya suka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To ko me ya kawo Kwankwaso a jihar Ekiti?
Na shigo Ekiti ne domin dan takararmu wanda zai shiga ya shiga zabe goza a zabe ranar Asabar. Na roƙi dukkanin ƴan jihar nan, musamman ƴan arewa, da su tsaya su zabe wannan jam'iyya tamu ta NNPP. Wannan zai taimake mu, wannan zai bada muhimmanci a cikin wannan jam'iyya tamu.
Najeriya na fama da sha'anin tsaro. Idan Allah ya kai ka shugaban ƙasar Najeriya, ta ina zaka fara a game da tsaro?
Tsaro wannan dama kusan aikin mu ne, musamman an kai la'akari da nayi gwamna shekara 8 a Kano, kuma nayi minista na tsaro a wannan ƙasa. Saboda haka dukkanin waɗansu abubuwa mun fahimce su, kuma na tabbata abin da ya kawo wannan matsaloli yana da alaka da rashin fahimta da jajircewa da tsayawa na gwamnatocin da muke da su a wannan ƙasa.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ado Ekiti a Najeriya.
To a gaida Tambuwal, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Abdullahi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali ne kan batun yaki da matsalolin yanayi da abubuwan da ya kamata mahukunta su kiyaye domin yunkurin masu fafutukar kare muhalli ya yi tasiri, musamman ma a kasashen nahiyar Afirka, kamar yadda kwararre kan ayyukan noma da sauyin yanayi daga Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida min a game da abin da ya kamata a mai da hankali a kai.
Lalle ana so a ƙara ƙarfin yanda ake tahiyar da aikin yaki da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke ƙara zazzafa duniya, don saboda a medo wannan yanayi cikin yanda yake, wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane, da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakanni, zamanto mu ma mun bar ma wanda suke bayan mu duniya wadda za su iya su ma su mora su amfana hauzi yadda su bar ma wa'ansu na bayan su masu zawa. Bisa kan wannan ne na ganin cewa lalle ya kamata a durƙufa wajen yanda za a kawo taimako na yanda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa, ga duka yanayin ma baki ɗaya, ga rayuwa ta ɗan adam da dabbo bi da itatuwa da sauran duka halitta wanda Allah yi a doron duniyar nan. Dan wannan ne nake tsammanin cewa abun da ya kamata kowa ya kula bisa kan shine ya zamanto na farko yanda za a ƙara neman sani bisa kan menene maganar harkokin yanayi. Kaman ana zancen yanayi, ana zancen yanzu gurɓacewar yanayi, ana zancen zazzafar yanayi, da kuma yanda ake ganin cewa shi wannan canjin yanayi wai menene kuma aba isa shi, ya kamata mu nemi sanin wannan abun. Kuma wannan ya shahi kowa da kowa, musamman ma a kasashen mu na Afirka.
A ce gaban tattaunawar sa da abokiyar aiki Halima Abdulrauf, kuma shugaban gidauniyar nan ta jihar Kano Panacea Foundation Lahir Muhammad Hashim ya mai da hankali ne akan wasu alƙaliman binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bayyana mahimmancin shuka itatuwa.
Su bishiyoyi har yanzu su ne abubuwan da suke wadata mu da wannan iska ta amfaninmu na yau da kullum. Allah ya halicci duniya in the sense that bishiya tana baka wannan iska oxygen din mu, kuma muna fitar da carbon dioxide wato CO2 wanda ita bishiyar take amfani da shi. Ba iya nan ne dan adam yake samun wannan iska mai amfani, amma yau mun samu kanmu a wani yanayi da ake yanke bishiyoyi ta kowane irin hali, wajen yayi zafi sosai saboda akwai bishiyoyin da su suke taimaka wajen sanyaya muhalli. Misalin irin su zaitun, irin su dogon yaro, saboda yanda suke jaguwa daga ƙasa canza wannan ruwan ya koma zuwa iska mai sanyi. So babban abin da yasa muke shuka shine har yanzu binciken masana ya nuna babu wani abu da yake da tasiri wajen sanyaya muhalli da kuma samar da iska ingantacciya da kuma taimaka mana wajen dauke sinadarai masu guba sama da bishiyoyi. Diddiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun tabbatar da cewa kowane dan adam guda hudu kamata ya ace suna da bishiya guda ɗaya a inda suke. Shine adadin iskar da za ta fitar wannan bishiyar ya sai ta ishe mutum hudu su yi amfani da ta girma. Again, akwai binciken da ya tabbatar da cewa bishiya tana da tasiri na ta sanyaya waje fiye da na na'urar sanyaya daki guda goma. Bishiya guda daya ta iya sanyaya maka waje. Babban yanda za ka gano shine inda yake kawo AC guda goma ki ajiye a waje, ba lallai su baka sanyin da wannan bishiyar guda daya za ta baka ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa muka fi bada muhimmanci da wannan dashen bishiyoyin.
sai dai kuma dan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi jan hankali akan wata dabi'a da ke janyo nakasu akan yunkurin dasa itatuwa da matakin da za a iya dauka dan samun maslaha.
Ko da yake muna zuwa a ce bana mun yi taro kamar yadda muka saba, an gabatar da takardu da kuma an ce an yi da san bishiya, amma babban kalubalen shi mun yadda an dasa bishiya, amma ko na gwamnati din da za ku gani cewar ana yi, idan suka ji suka dasa bishiyoyin, bishiya ba za ta kula da kanta ba, asarar kuɗi kawai zaka yi. Gwamnatoci da yawa sukan je su kashe kuɗi, ayi budget, a fitar da kuɗi a je a dasa bishiyoyi, ayi biki, bayan bikin nan ba wanda zai ƙara komawa kanta. Da yawa an ka koma abin da aka yi bana, idan ba a ci gaba da kula kamar yadda aka iya kamata ba, baka komawa baɗi ka same su. Mun sha dudubawa yawancin guraren da aka dasa bishiyoyi bara, wallahi da muka je babu bishiyoyin, domin dan kungiya ba zai iya zuwa ko da yaushe shi yayi ba. Gwamnati ce ta gayyata a wasu guraren, misali gwamnatin nan ita ke da alhakin ta sa ma'aikatanta su rinka kula da shi. Idan ba za ta yi haka ba, asarar kuɗi ne. In ba za a yi ba, akwai hanyar da mukan yi. Inda zaka shuka bishiya, ka je ka samu inda jama'a suke, a ba jama'a amanarta. Da yawa ba su da hanyar da za su samu bishiyar ne, amma in dai kai shuka ta inda suke, kace musu da Allah a kula da ita, da kansu za su kula da ita.
Ita kuma gidauniyar Awifka ta haɗa kai ne da gwamnatin jihar Kano wajen tsokarin samar da tsabtataccen ruwan sha musamman ga yara ƙanana a jihar Kano, a cewar shugabar gidauniyar Alawiya Baba Musa.
Wannan ne ya sa muka yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano, muka gayyato shugabannin da suke da haƙi wurin kula da harkar da ta danganci ruwa da tsaftar muhalli a ma'aikata ta local government. Kungiyar mu ta rarraba musu wannan abin tace ruwa, kuma ta koya musu yadda za a yi amfani da shi, kuma muka saka lokaci muka je aka rarraba wa'annan abin tace ruwa a makarantu musamman na ƙananan yara da kuma ƙananan asibitoci. Dalilin da ya sa muka zaɓi makarantu na ƙananan yara, dama na faɗa miki cewa su ƙananan yara garko jikin su kaɗan ce, don haka duk inda suka sha ruwa gurɓatacce yana saurin kawo musu cututtuka musamman irin na amai da gudawa.
Tobi Sauraro, duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan Allah ne kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italian Mario Draghi sun ziyarci birnin Cape Verde Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne sakon haɗin kai ne da muke aikawa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta ba da shawarar ba wa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a ƙungiyar tarayyar Turai. Yayin da suke Kiev, Macron, Scholz da Draghi sun gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarjumar da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka a shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya Alhamis cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi ta matsa wa mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Jiragen saman Amurka masu saukar ungulu sun kuza cikin yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya kusa da birnin Jarab Blues cikin duhun dare, kuma duk da rahotannin harba-harba da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban kungiyar IS da ke tsare a gidan yari, lamarin da ya zama koma baya ga kungiyar ta'addancin. Sojojin Amurka da jami'an yaki da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis da ya yi sanadin kame Hani Ahmad Al-Hurdi, wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukanta da ta yi a Siriya a baya-bayan nan. Farin da ke ci gaba da yin barna a ƙasashen Kuriya arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar ƙasar Somaliya, inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummarta miliyan 16 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci.
Sau masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri. ciki hadda shirin duniyar Amurka da Mamun Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, sai kuma Suleiman Abo da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.